Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To, baballe, sojojin Ukraine da na Russia sun gauza fada a wajen birnin Kyiv da safiyar yau Juma'a. Wuni na biyu da Russia ta kai mamaya a kan Ukraine yayin da ake ci gaba da bin hanyar diplomasiya don dakatar da yakin kanin kasashen yamma suna ƙara taimakawa ƙawarsu. Gwamnatin Birtaniya ta yanke shawarar faɗaɗa wani shiri da take yi domin baiwa mazauna Hong Kong daman komawa da zamansu a Birtaniya. Matakin da zai kyautata rayuwar dubban matasa da suke neman arkewa daga musgunawar China a yankin wadda a baya take karkashin mulkin Birtaniya. Kana mayaka 'yan awari a arewa maso yammacin Kamaru sun saci malamai 10 a makarantar yara masu fama da nakasa.
Tokanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a sabuwar dokar zabe da aka tsara domin yi wa tsarin zabe a Najeriya garan Bawul. Muna tafa da ƙarin bayani. Masana diplomasiya a Najeriya sun fara tsokaci kan halin da 'yan Najeriya ke ciki yanzu haka a ƙasar Ukraine bayan da Rasha ta kaddamar da farmaki a ranar Alhamis.
An san matsalar kaɗan tunda lokacin da wannan rikicin ya fara, ake suna cewa mutanensu su tashi su bar Ukraine. Mu kuma da ya kamata tun lokacin muka ce mu ci mutanenmu su ma su tashi. Aka jira sai da rikici ya tashi sosai.
Bayan nan kuma muna tafa da tattauna kan halin da ƙasar Ukraine take ciki bayan da Rasha ta kaddamar da hare-hare a kanta. Kama kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalu ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. Amma in sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Sojojin Ukraine da na Russia sun gamza fada a wajen birnin Kyiv da safiyar yau Juma'a. Wuni na biyu da Russia ta kai mamaya a kan Ukraine yayin da ake ci gaba da bin hanyar diplomasiya domin dakatar da yakin kanin kasashen yammacin duniya kuma suna ƙara taimakawa ƙawarsu. An ji ƙararrakin fashewa a babban birnin Ukraine da safiyar yau Juma'a. Jaridar da New York Times ta tabbatar da hakan a wani hoton bidiyo da ya nuna buraguzai a birnin Kyiv. Times ta ce bidiyon ya kuma nuna akalla ana harba wasu makamai masu linzami guda biyu a kusa da Kyiv kafin fashewar. An ji ƙarar jiniyar motoci a garin Lviv da ke yammacin Ukraine inda ke kusa da iyakar Poland da akasarin jakadun kasashen waje suke zaman wucin gadi. Sai dai shugaban Amurka Joe Biden da shugabannin kungiyar NATO da ma gwamnatoci sun gudanar da taro ta yanar gizo da safiyar yau Juma'a. Tun da fari dai mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta shiga wani taron yanar gizo da shugabannin wani rukunin kasashen NATO da ke gabashin Turai. A hali da ake ciki kuma kasar Japan za ta ɗora takunkumai a kan Rasha da ke auna kayayyakin da take aikewa da ma'aikatun kuɗi, in ji Prime Minister Fumio Kishidi a yau Juma'a, bayan da kungiyar kasashen G7 masu arzikin masana'antu sun amince su ja kunnen Rasha a fannin tattalin arziki saboda mamayar da ta kai a Ukraine. Sanarwar ta zo ne bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya kaddamar da wani gagarumin farmaki ta ƙasa da kuma sama a jiya Alhamis. Kishidi ya ce kasar ta uku mafi karfin tattalin arziki a duniya tana shirin ɗora hannu akan kadarori da kuma dakatar da bayar da visa ga ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi a Rasha da kuma daƙile kadarori a ƙoƙarin auna cibiyoyin hada-hadar kuɗi na Rasha. Ita ma Amurka ta ba da sanarwar hana fitar da kayayyaki zuwa wasu muhimman abubuwa wanda shugaban Amurka Joe Biden ya ce za su kasa fiye da rabin kayayyakin fasahar zamani wanda Rasha ke shigowa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Birtaniya ta yanke shawarar faɗaɗa wani shiri da take yi domin baiwa mazauna Hong Kong damar komawa da zama a Birtaniya, matakin da zai kyautata rayuwar dubban matasa da ke neman arcewa daga musgunawar China a yankin da a baya take karkashin mulkin Birtaniya din. Shirin da ake kira NBO a takaice, wanda ya baiwa miliyoyin mazauna garin na Hong Kong damar zama 'yan ƙasa a Birtaniya, an kaddamar da shi ne watanni 13 da suka shuɗe. Matakin ya biyo bayan wata dokar ƙasa da gwamnatin China ta kakabawa Hong Kong, wanda masu suka suka ce tana cin karo da walwalar jama'a. A baya, mazauna Hong Kong da aka haife su kafin shekara 1997 lokacin da aka mika wa China birnin daga Burtaniya, su kadai ne suke da cancantar zama 'yan ƙasa a ƙarƙashin wani shirin. Amma bayan wani taron majalisar dokoki a jiya Alhamis, ministan harkokin migration Burtaniya Kevin Foster ya ambato wasu sauye-sauye a cikin wata rubutacciyar sanarwa wanda ake sa ran za ta fara aiki a cikin watan Oktoba.
Anjima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a sabuwar dokar zaɓe da aka tsara domin yi wa tsarin zaɓe a Najeriya garan bawul. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruku Musa.
The practical application of section 84 subsection 12 of the electoral.
Shugaba Buhari yace aiki da wannan sashe na 84 sakin layi 12 na wannan sabuwar doka ta 2022 zai takaita ko cutar da masu rike da mukamai na siyasa ko na mulki masu neman su shiga zabe ko a zabe su damar yin walwala kamar da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bada a sashe na 40-42 inda ya baiwa kowane dan kasa damar shiga zabe kuma a zabe shi ko a matsayin jam'iyya ko kuma a matsayin zabe na kasa. Yana mai cewar bangaren da kawai kundin tsarin mulkin Najeriya ya tabo dangane da takaita shiga zabe ko a zaba shi inda aka bada wata daya ga masu rike da mukamin siyasa damar su aje mukamin su domin su je su shiga takara. To bayan da Shugaba Buhari ya kammala wannan bayani ne na tuntubi ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami domin in ji karin haske dangane da bangarorin da Shugaba Muhammadu Buhari yake fatar majalisa ta cire domin wannan sabuwar doka ta yi tasiri kuma ta yi albarka. Ganin irin muhimmancin da kasa baki daya aka baiwa wannan sabuwar doka wadda za ta kawo sauyi da gyare-gyare da hana magudin zaɓe ko yin aringizo na ƙuri'u idan lokacin zaɓen yayi, inda yake cewa
idan kai la'akari da kashi na 40 da kuma kashi na 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya sharfanta cewa babu wani ɗan ƙasa ɗan Najeriya wanda za a tutatar ta fuskar tauye masa ma'aunin zaɓe ko ya zaɓa ko a zaɓe shi a sanadiyya da ke da nasaba da jinsinsa ko bangaren da shi so ko addininsa ko kuma ra'ayinsa na siyasa. Bisa la'akari da waɗannan kashe-kashe na tsarin mulki na Najeriya, idan ka bar wannan kashi na 84 kashi na 12 na ita wannan dokar zaɓe, za ka iske cewa an samu cin karo tsakanin wannan dokar zaɓe da wannan, saboda shi wannan kashi na 84 ƙaramin kashi na 12 na sabuwar dokar zaɓe ya yi nuni da cewa duk wani wanda yake riƙe da muƙami na siyasa ba zai zaɓa ba za a zaɓe shi ba a lokacin da yake riƙe da wannan muƙami na siyasa. To idan kai la'akari da ƙarshen kashi biyu na tsarin mulki da na ambata na 40 da kuma na 42 wanda ya ce ba za ka cutu a sanadiyyar jinsi ko mu'amalarka ta siyasa ko yanayin aikinka ba, to wannan kashi da 84 ƙaramin kashi na 12 ya yi karo da shi bagatata, saboda ya nuna cewa wannan wanda ke riƙe da muƙamin siyasa ba za a zaɓa ba ba za a zaɓe shi ba a wani tsari na convention wato taro na ƙasa na jam'iyya ko kuma congress a mataki na jiha. To har ila yau abin damuwa dangane da shi wannan kashi, to tsarin mulki har ila yau ya zo da wani kashi wanda ya tana wato kashe-kashe akan abin da dangane da cancantar tsayawa, gurshin cancantar tsayawa takara, wanda ya ambaci cewa ko wani mai riƙe da muƙami na siyasa ko kuma muƙami na aiki wato public officer wanda yake in ka fada da ya hada da masu rike da mukamai siyasa da na ministoci suna da haƙƙi na kasancewa su ci gaba da wanzuwa aiki har kwana 30 kamin zabe. To ya tsari mulki ya ambaci cewa kwana 30 shine kwanukan la'akari ainihin jam'iyya ta yake hukuncin za ta yi taro na zaben 'yan takara shekara ɗaya kamin wannan.
Umar Faruku Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Mayaƙan 'yan awari a arewa maso yammacin Kabaru sun ce sun kama malamai 10 a makarantar yara masu fama da dakasa. A wani hoton bidiyo da ake yadawa a shafukan sada zumunta ciki har da shafin WhatsApp a Kamaru, wani rukunin malamai su 10 suna roƙon 'yan awarin yankin Ingilishin kar su kashe su. Mutanen da suka hada da mata tara da namiji guda sun ce suna koyarwa ne a wata makarantar yara masu fama da nakasa a Ungumham, wata anguwa a Baminda, babban birnin yankin arewa maso yammacin Kamaru. A yau Juma'a, sojojin Kamaru sun tabbatar da 'yan awarin sun kama malaman makarantar da ke cikin hoton bidiyon kana kakakin 'yan tawayin ya dauki alhaki. Kapo Daniel shi ne mataimakin shugaban mayakan kungiyar 'yan tawayin Ambazonian, ya kuma ce suna hukunta malaman ne saboda sun rufe makarantar gwamnati. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya yanke shawara akan wanda zai fara nadawa alƙalin kotun koli, a cewar kafafen yaɗa labaran Amurka da yammacin jiya Alhamis. Shugaban kasar ya yi alkawari a yakin neman zaben shekarar 2020 zai cira mace baƙar fata ta farko, batun da ya jaddada bayan sanarwar ritaya da Justice Stephen Breyer mai shekaru 83 ya yi a ƙarshen watan Janairu. CNN ce ta fara ba da labarin shawarar da Biden ya ɗauka, wanda daga bisani labaran CBS ya tabbatar da batun. Dukkaninsu sun rawaito labarin ne daga majiyoyi da suke da masaniya da batun. Fadar White House ta yi gum da bakinta akan wadda za ta zaɓo ya maye gurbin Breyer, shahararren mai sassaucin ra'ayin nan da ke shirin ritaya a cikin watan Yuni, lokacin da ke zama ƙarshen wa'adin kotun. A baya, Biden ya ce yana shirin yanke shawara ne kafin ƙarshen wannan watan Fabrairu.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Bayan kaddamar da farmakin soja kan kasar Ukraine da Rasha ta yi, Najeriya ta ce za ta kwashe 'yan kasarta da ke Ukraine. To shin menene fargaban Najeriya kan wannan yaki? Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Gwamnatin Najeriya ta ce ta yi mamakin yadda Rasha ta kaddamar da farmakin soji a kan kasar Ukraine. A saboda haka, ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce ta samu tabbaci daga ofishin jakadancinta da ke kasar Ukraine cewar za a tabbatar da lafiyar 'yan Najeriya da ke can. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar mai dauke da sahanin kakakinta Francisca Omayoli ta ce a halin yanzu ana daukar matakan maido da duk 'yan Najeriyan da ke da muradi da wannan gida Najeriya. Amma masana diplomasiya irin su Ambassador Suleiman Dahiro na cewar an makaro.
An san makara kaɗan tun da lokacin da wannan rikicin ya fara, ake suna cewa mutanen su tashi su bar Ukraine. Mu kuma da ya kamata tun lokacin muka ce mu ci mutanen mu su ma su tashi. Aka jira sai da rikici ya tashi sosai. Duk da haka ba laifi ba ne in aka fara ɗebo wa'annan mutane, amma jinkiri an yi ɗan jinkiri.
To ko da kamaimai, menene babban fargabar Najeriya akan wannan farmaki na Rasha akan Ukraine? Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne.
Na farko dai Najeriya tana tsaka mai waya a halin da ake ciki yanzu. In ka kula bata hito bata goyi bayan bangaren NATO ko kuma ta goyi bayan bangaren Rasha. Dama takan tsaya ne ita tsaka-tsaka bata. To a wannan akwai hatsari, ita kasar Amerika wadda take uwa gijiya a NATO za ta so Najeriya ta goya mata baya, haka ma kasar Rasha za ta so. To dole ne Najeriya ta yi san yadda za ta tafi da wannan al'amarin, in ba haka ba akwai sakamako daga baya. To tsayawa din shi ma yana da nashi amfani, amma dai kowane ne ta shiga dai kamar yadda ke tana tsaka mai waya. Abu na biyu, akwai hasashen da ake na cewa kasuwar sayar da mai za ta iya amfana da wannan matsala da ke faruwa a Ukraine. Kuma gashi nan mun fara ganin alama ana sayar da gangan mai fiye da $100. Najeriya ta yi sashen na kudinta ne akan kusan $50 da wani abu a kai. To kaga akwai giɓi ko riba wadda za ta samu, wadda kuma idan an yi amfani da shi zai iya taimaka ma ƙasa. To amma inda gizo ke tsaka shi ne kan mu manta cewa tallafin nan na mai wadda Najeriya take bayarwa, wadda gashi nan ya bayar da kura duk lokacin da mai ya yi sama, zai shafi ainihin yadda ake zama a cikin ƙasar. To wannan kuma yana yin shafar tsaro na cikin gida.
Shi ma Ambassador Suleiman Dahiro ya ce akwai kuma ƙarin wasu ɓangarori guda biyu da zai shafi Najeriya a wannan yaƙi.
Muna sayan kayan yaƙi daga Ukraine, sannan muna da ɗaliban a Ukraine. Sayan kayan yaƙin nan yanzu ba zai yiwu ba cikin wannan rikici da ake ciki. Sannan ɗalibanmu ba za su ci gaba da karatu ba saboda rikicin da ake yi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. Sama da sa'o'i 24 da Rasha ta kaddamar da farmaki akan Ukraine a wani hari mafi girma a Turai tun ƙarshen yakin duniya na biyu. Dr. Muhammad Kabir Hassan mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum da ke zaune a nan Amurka ya yi min ƙarin bayani kan halin da ake ciki yanzu haka a Ukraine.
Gaskiya Ukraine ana cikin wani hali mawuyaci saboda babban hari ne wannan da Rasha ta kai ta sama da ƙasa da ruwa daga ɓangarori da yawa daga ta Belarus ne ta arewaci ta gabashin da kuma ta kudancin ko ta ina sojoji makamai sosai take amfani da su wajen wannan kai farmakin. So mutane sun fara fita gutuwa da ɓuya da dai kuma ta fara kama wajaje da yawa kamar ta kama airports guda biyu manya-manya already na Ukraine din, ta kama wajen wani tashan tsohon nukiliya na Chernobyl da dai sauransu. Ta matsar da sojoji aƙalla tana da sojoji 190 a bakin Ukraine da sun fara shigowa cikin Ukraine din daga bodanta da take da shi a gabashin Ukraine.
Amurka da ƙawayenta wato shugabannin Turai sun kakaba sabbin takunkumai a kan Rasha. Ko kana ganin cewa wannan sabbin takunkuman za su sa shugaba Putin ya ja da baya?
A halin da ake ciki yanzu dai ba zai ja da baya da wuri ba, kuma su ma suna ɗaukan matakai ne ba wai na yanzu zan ne ya ja da baya ba. Rai ya riga ya ɓaci kowane ɓangare, so zai ɗan ɗau lokaci, amma su ƙoƙarin da suke yi shi ne su ɗauki matakai da za su iya containing ko kuma sa Rasha a cikin hali mawuyaci a gaba ta hanyar tattalin arziki da ta kasuwanci da ƙasashen yamma da kuma ƙoƙarin takura ta wasu muradanta na diplomasiya da kasuwanci da kuma extending influence ɗinta.
To kowane hali 'yan ƙasashen waje suke ciki a ƙasar ta Ukraine?
So da yawa ƙasashe suna kira da kan cewa 'yan ƙasashen su bar Ukraine. Ita kanta ina ganin Rasha ba za ta kai hari a kan farar hula ba. Abinda take ƙoƙari ta yi shi ne ta mamaye gabashin Ukraine ɗin da 'yan asalin 'yan Rasha suka fi yawa wasu masu muryan Rasha da kuma ta yi Putin preja.
Wato ta saka matsin lamba kenan akan shugabannin
Ukraine. Matsin lamba na shugabannin Ukraine wanda tana ganin dama can suna da ra'ayin goyon bayan ƙasashen yamma ne a Ukraine din.
Dr. Muhammad Kabir Hassan kenan mai sharhi kan lamuran yau da kullum. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka.
Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia.
This is going to Shugaban Amurka Joe Biden kenan a jiya Alhamis yake bayyana ƙarin takunkumi akan Russia bayan da ta kai mamaya ƙasar Ukraine da sanyin safiyar ranar Alhamis. Yau batun da shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali akai kenan, inda har ila yau zamu ji abin da masu fashin baki ke cewa kan wannan dambarwa. Sunana Mahmud Lalo. Madalla, Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da saka wasu sabbin takunkumi a kan Rasha bayan mamaye da shugaba Vladimir Putin ya kai da sanyin safiyar jiya Alhamis akan Ukraine din da ke makwabtaka da Rasha.
Putin chose this war and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions.
Biden kenan yake cewa Putin ne ya zabi shiga wannan yaki da kansa saboda haka shi da kasarsa za su girbi abin da suka shuka. A yau ina mai sanar da ƙarin takunkumai masu tsauri tare da takaita abin da za a iya shiga da shi cikin Rashar. Hakan zai haifar da mummunan tasiri akan tattalin arzikin Rasha a yanzu da kuma nan gaba. Muna sane muka tsara waɗannan takunkumai don su takura Rasha na wani tsawon lokaci. Ta yi da gefe guda kuma ba za su tsawwala wa Amurka da ƙawayenmu ba. To waɗannan sabbin takunkumi sun hana da wasu bankunan Rashar da wasu mashahuran mutane da kuma wasu ɓangarorin da suka shafi ayyukan samar da fasahohin zamani. Ko da yake shugaba Biden ya ce Amurkawa za su ɗan ji hucin wannan takunkumi a fannin sayan man fetur saboda farashinsa da ya tashi a kasuwar duniya sanadiyar mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Amma ya ƙara da cewa bai kamata wannan takalar faɗa da Rasha ta yi a bar shi ya tafi salin alin ba, domin a kodayaushe Amurka na goyon bayan 'yancin walwala ne. Wani abu da duniya ta zuba ido ta gani shine ko Amurka za ta tura dakaranta zuwa Ukraine ɗin don taimaka mata. Sai dai yayin wani jawabi da yawa Amurkawa a jiya Alhamis, Biden ya ce gwamnatinsa ba ta da shirin tura dakarun ƙasar zuwa cikin Ukraine, amma kuma ya yi alƙawarin cewa dakarun na Amurka za su mara wa sojojin NATO baya idan har mamayar ta Putin ta wuce Ukraine ta haɗa da ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO 30.
And now I'm authorizing additional US force capabilities.
Biden ya ce na ba da umarnin tura ƙarin dakaru zuwa Jamus a wani mataki da NATO ke shirin ɗauka, ciki har da wasu dakarun Amurka da hukumar tsaron ƙasar ta saka su cikin shirin katta kwana a yan makonnin da suka gabata. Shugaba Biden ya ƙara da cewa akwai yiwuwar matakin da za su ɗauka nan gaba zai haɗa har da saka takunkumi a kan kadarorin Putin idan har mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ta faɗaɗa. Da dai safiyar ranar Alhamis, Putin ya kai mamaya cikin ƙasar ta Ukraine, lamarin da rabon da ga irinsa tun ƙarshen yaƙin duniya na biyu, inda dakarun Rasha suka farwa na Ukraine a gabashin ƙasar da ake taƙaddama da kuma wasu muhimman biranen ƙasa ciki har da kibba babbannin ƙasar. Shi dai Putin ya ayyana lamarin a matsayin matakin kwance ɗamarar Ukraine, wacce a da ta kasance mamba tsohuwar tarayyar Soviet, amma ta sami ƴanci a shekarar 1991. Matakin da ya janyo kakkausar suka daga sassa na duniya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya, Ƙungiyar Tarayyar Turai da wasu shugabannin duniya masu fada'aji suka yi tur da lamarin. A wata hira da suka yi ta wayar tarho Dr. Nasir Ɗanmowa, ɗan asalin Najeriya da ke zaune a nan Amurka, wanda ke sharhi kan al'amuran da suka shafi siyasar duniya, ya yi wa abokin aiki na Sarfilu Hashin Gumil ƙarin haske kan yadda yake kallon wannan dambarwa.
Ukraine a matsayin wani bangare na ƙasar ta da ya balle. Sunanta na ainihin Ukraine abin da ke nuni da Rashanci kama na ɓangare ne na ƙarƙashin haka. So, tun wannan rubuce tun lokacin da tsariya ta Rasha ta rubuce Ukraine ta samu ɓallewa, tun sannan abin da ya musu ainihin Rasha da ba.
Wato tun rubujewa Soviet Union kenan, wannan ƙungiya ta Soviet Union.
Tun wannan rugujewa ɗin ba ta abin da ya mara shi daɗi, musamman shi Vladimir Putin, inda abin ya ƙara ɓata musu suwan shi ne shi ne lokacin da Ukraine suna son shiga cikin ajandar wannan ƙungiyar
tsaro ta NATO.
To, a kan wannan sai kasance suwan shi kusur gani idan aka ce aka sasu wato an kawo musu faɗa haka ban gida ne. Gaskiya a halin yanzu ita Rasha da kuma shi Vladimir Putin sun zama ma kasashen yamma na Turai da kuma Amerika kamar anan da sauke su a ƙarangaren bakin su. Shi wannan matakin da ya ɗauka na yin sojoji a ɓangaren da suke neman wariya daga Ukraine, so ai abinda ya nuna ya ce wai ya sa su ne don tsaron kariya ta waɗannan mayaƙan daga sojojin Ukraine.
To, sai dai ya ce irin tashi mahangar bai yi tsammanin wannan takaddama za ta kai ga yakin duniya na uku ba.
To, bai yi tsammanin zai kai wannan ba don ko shi kan shi Vladimir Putin, wannan yana son a yi yaki ne tsakanin shi da waɗannan ƙasashe ba, amma yana so ya nuna ƙarfin shi ne a wannan yankin da kuma sauran ƙasashen da ke cikin NATO, don ya nuna musu cewa yana da hakkin hada a ciki.
Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka nan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da Dr. Nasir Damuwa da kuka ji muni sa ƙarshe, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa, ya ce yaƙi ba alheri ba ne, da Allah ka kawo fahimtar juna tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine, domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sako na gaba ya fito ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga da Kwamrata Adamu Abubakar Bajoga, suka ce aniyarsu ta samar da dokar kariya ga manyan ma'aikatan gwamnati da majalisar wakilai ke kokarin yi. Wannan buɗewa duk wani mai mukami na gwamnati kofa ne ta aikata abin da yake so. To mu dai al'ummar Najeriya, musamman ma mu talakawa, muna tare da Allah wadai kan wannan dokar, kuma ba da yawun mu ba. Sai sako daga Sanusi Maɗatai da Magaram da Isuhu Maɗatai da Magaram da Iliyasu Yakubu Digawa, suka ce salam BOA, nan Allah ku mika mana wannan sako zuwa ga gwamnatocin Rasha da Ukraine da su zauna kan teburin sulhu, suka a ƙarshen wannan wutar rikici da take ƙara ruruwa a tsakaninsu. Sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce lamarin rashin tsaro a Najeriya abin akwai damuwa fa sosai, domin kullum maimakon sauki sai tsanani abin ke ƙara yi. Allah ya kyauta kuma ya ji kanmu ba don mun mutu ba, amin. Sai sako daga Namairo Umar Makera da Yahaya Dannau Azare, suka ce to manyan ƙasashen duniya masu faɗa a ji da Majalisar Ɗinkin Duniya, ya kamata ku gaggauta ɗaukar matakin kawo ƙarshen wannan rikicin yaƙi da ya ɓarke tsakanin Rasha da Ukraine, domin ita fitina farkon ta aka sani, amma ba a san ƙarshenta ba. Sako daga Malam Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam BOA Hausa, hakika matakin tsige mataimakin gwamnan jihar Zamfara wato Mahdi Aliyu Gusau tare da mai gurbinsa da wani da 'yan majalisar dokokin jihar suka yi, wai sakamakon zarginsa da wasu laifuka, wannan san ba daidai ba ne, kawai a fili ta nuna cewa saboda ya ki amincewa da abin da kuke bukata, amma ya kamata ku sani fa duk nisan jifa zai dawo, kuma ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi, da fatan Allah ya dora mai gaskiya akan ƙarya. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amban a takaice.
Sojojin Ukraine da na Rasha sun gwamza fada a wajen birnin Kyiv da safiyar yau Juma'a, wuni na biyu da Rasha ta kai mamaya a kan Ukraine, yayin da ake ci gaba da bin hanyar diplomasiya domin dakatar da yakin, kada kasashen yammacin duniya kuma suna ƙara taimakawa ƙawarsu. An ji ƙararrakin fashewa a babban birnin Ukraine da safiyar yau Juma'a. Jaridar da New York Times ta tabbatar da hakan a wani hoton bidiyo da ya nuna buraguzai a birnin Kyiv. Times ta ce bidiyon ya kuma nuna akalla ana harba wasu makamai masu linzami guda biyu a kusa da Kyiv kafin fashewar. A hali da ake ciki kuma kasar Japan za ta dore takunkumai akan Rasha da ke auna kayayyakin da take aikewa da ma'aikatun kuɗi, in ji Prime Minister Fumio Kishidi a yau Juma'a, bayan da kungiyar kasashen G7 masu arzikin masana'antu sun amince su ja kunnen Rasha a fannin tattalin arziki saboda mamayar da ta kai a Ukraine. Sanarwar ta zo ne bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya kaddamar da wani gagarumin farmaki ta ƙasa da kuma sama a jiya Alhamis.
To mu masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin damu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ta yi ni gabatarwa, sai kuma Jude Leathers Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.